بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر أيّ جوّة ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبوت أيّ دليله درجو مشاترا wanda ya da uku ga watan August 1998 a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya hafizahu Allah ya ce ar-rabi'u limami na hudu daga cikin limaman da yake kawo mana wasiyoyinsu da nasihohinsu a shimfidar wannan littafi sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka raha yace Ahmad ibn Hanbal rahimahullah al-imam Ahmad Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wanda ake mishi take da cewa imamu ahlis sunna wal jama'a al-imam al-mubajjal baban abdullahi wa amma al-imamu ahmad amma imamu ahmad kuwa fa huwa aktharul a'immati jam'an lis-sunnati wa tamassukan biha dubbaki daya yafi sauran limamai din tattara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ainihin riko da ita har sai da yake ya rubuta babban littafi wanda yake taska ce daga cikin taskokin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-musnad ya zaunar da babban dan shi mai suna Abdullahi yace ya kai Abdullahi ka haddace ka tsaya ka koyi wannan musnad don wannan littafi na wannan gaba zai zama jagora a duniya to haka kuma al'amarin ya faru hatta kana yakrahu wada al-kutub allati tashtamilu ala at-tafri'i saboda matukar riko da sunna da imamu Ahmad yake har ma ya kasance yana kyamar rubuta littafan da suka shafi furu'a littafan fiqh war ra'i da littafan da suke ainihin dauke da ilmul kalam ilmi na sa'al wujud wal qidam da makamantan waɗannan shi yake nufi da ar-ra'i anan at-tafri' kuma furu'a littafan fiqh waɗannan irin risala irin mukhtasar ahlari littafan waɗanda al-imamu Ahmad yana kyamar a rubuta irin su saboda zantifika ne ake kawowa babu Allah ya ce annabi ya ce duk sa'an da za ka yi magana a cikin ilimi kuwa in dai kana son ya tabbata ilimi to lallai ka ce Allah ya ce annabi ya ce saboda yake al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba shashanci bane in ka ce ma sahabbai sun ce wato ka kawo fahimta daga cikin fahimtocin sahabbai amma mal ilma nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi wai ta ne da shashanci a ce manzon Allah ya ce kai kuma ka ce ga wani malamin fiqh ya ce ma'ana ka zama wawa ka zama shashasha kenan mun fahimci wannan da kyau ko sannan Imam Shafi'i ya ce kullul ulumi siwal qur'ani mushtagila duk inda wani ilimi yake in dai ba alqur'ani ba to shagalta bata lokaci ne kawai illa alhadis ya ce sai dai hadisi wa illa alfiqh fi ad-din sai kuma fahimtar addinin musulunci tsakanin qur'ani din nan da hadisi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka al-imamu Ahmad har yana kyamar rubuta irin waɗannan tafan dan kuka dubi sakamakon rubuta waɗannan tafan yanzu mutane suka waye gari suna faɗa da wannan sunna din saboda akai aka gina mutane dan haka muke cewa kalubalan ku ya ku malaman islamiyya malaman da ke karantar da mata da malaman da ke karantar da sababbin tuba da waɗanda suke ainihin sababbin jahilai ne lallai ne ku fara karantar da mutane Allah ya ce annabi ya ce sannan ku zo kuna koya musu fiqh amma wallahi tallahi haramun ne a wurinku ku zo kuna karantar da yara ahlari ba ku koya musu qur'ani ko hadisi ba ku fara saka musu qur'ani da hadisi sannan in suka daga suka girma sannan sai ku sa musu ahlari ku sa musu risala to kun nuna musu Allah ke gaba sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan malamai amma yaro na tasowa kai sai a fara mishi da qawaidi wallahi kun halakar ya kamata ku san wannan da kyau addinin musulunci qur'ani ne da hadisi to wani abu da zai zo sai ya zo daga baya dan ya zama ya taimake ka wajen fahimtar waɗancan duk waɗannan da kuka ga sun zame wa musulunci da na da gauran dutse yanzu suna faɗa da qur'ani da hadisi waccan irin baragurbiyar tarbiyyar suka samu shine farko da suka taso sai aka fara koya musu fiqh sai daga baya wani ma da kansu ne yake dauki littafin hadisi yana karanta dan haka bai san mutuncin hadisi ba ba abin da ya shafe shi zaka iya kawo mishi hadisi yace shi ba ruwan shi dan abin da aka gina mutum akan shi yake zama mizani yanzu dukkanin mu nan da uwayen mu suke Hausawa to in kaje zaka koya mana Larabci to zaka koya mana Larabci ne kane kana buga mana misali da Hausa zaka koya mana Turanci ne kane kana buga mana misali da Hausa, saboda wannan Hausa ita ce mizanin da za ta sa mu fahimci kowane irin harshe. To haka duk sanda ka koyar da mutum fiqhu da farkon rayuwar shi, to duk sanda yaji Allah ya ce, Annabi ya ce, fa sai ya dauka ya gada yayi daidai da fiqhu, in ya daidai ya dauka, in bai daidai ba zai dauka ba, to jafa'i ya zo. Shi yasa sai ku fara koya musu Al-Qur'ani, ku fara koya musu Fatiha ce, Falaki ne, Nasu ne, Salatin Annabi ne, Tahiya ne, salati kuma irin na Annabi. Wallahi duk wanda ya koyar da Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya istighfari, ba salatin Annabi ka karantar ba, kai istighfari ka karantar da mugun abu. Salatin manzon Allah da isnadi aka ruwaito shi tiryan tiryan, wanda ya kai ne risala ya malaman hadisi suka ce bai kyauta ba. Warham Muhammadan wa ala Muhammadin kawai da ya kara, malaman hadisi suka yi ta tun daga malaman Malikiya su Abubakar ibn al-Arabi su Imam an-Nawawi, da malaman hadisi na cikin Malikiya da Nawawi suka ce faufau wannan ba a yadda da wannan karin ba. Ina kai ka kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, aina al-isnad, ina isnadi? Duk wahalar da manzo Allah ya karantar da lafiyayyun salatai ka watsar ka koma kana koya mutane Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, to ka bata kuma kana batar da mutane. In kuma da kai to ka tuba, ka dawo yanzu ɗan islamiya ka koya musu salatin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kowa ya haddace. Wato malam mu da mun iya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, sai ka ce ku tuba, wannan ba kyau, akan kare shi, a da aina Annabi kawai, addinin kawai da zamu kenan. In ba haka ba, ba fa musulunci ake ba jama'a. Kar ku taɓa ɗaukan wannan turowa da Annabi Allah ya mishi, ya turo shi ne ya zo ya koyar da mu fatauci ko wasu harkoki, duk abin da Annabi ya koya mana na hanyar rayuwa yana biye da karantar da addini ne, karantar da addini shi ke gaba. To kuma sai zama sai a watsar da nashi, kuma sai a zo a ɗauki na wasu don ana ganin girmansu, don kawai kada a samu wasu fasikai su ce ai yanzu ma ba aiki da malaman fiqhu, a to yanzu kunyar da kenan, to yanzu a ce ba aiki da maganar manzon Allah? Idan wannan haramun ne, wancan ba kafirci ba ne? Karkari duk malamin da kake ɗaukar maganar shi a ce ka aikata haramun, in ma maganar ta yi daidai, to amma kin ɗaukar maganar manzon Allah ba kafirci kenan ba kuma? To ya kamata jama'a su fahimci wannan da kyau. Malaman islamiya kun ji a hirɗinku, salati ku koya wa yara lafiyayyun salati, in ba haka ba wannan albashi da kuke ci haramun kuke ci. Tahiya ku koyar da tahiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ba haka ba haramun kuke ci. Ina faɗin wannan ƙarar kuma ina cikin hayyaci na, ina sanar da abin da kuke faɗi, don wallahi in ba haka ba sai ku zo ku kunna mana wutar fitina a nan gaba. Kiri-kiri ana son yaran mu su taso nan gaba mu jaru, al'amarin mu yayi kyau, sai a tashi duk a ci gaba da wannan dabaibayin. Irin yadda kuka ga waɗannan cuɗaɗɗin suna cewa su ne limaman ahlus sunna, a zo a sake yin nan shi da shekaru 70 ko 30 ko 80 masu zuwa, ana samun irin waɗannan limaman, me aka canza daga limaman ɗariƙa? Shikenan mun ci gaba da tabbata a bid'a kenan. Tafi kasar Indiya ka je ka duba ka gani, da wannan bala'in ya taso musu, manyan malamai su al-Imam Dahlawi da waɗanda suka yi rubuta littafi ainihin Hujjatul Lahil Baligha, ya rubuta littafi mujalladi biyu, babban malami ne, ya tashi ya ce wallahi dole sai mun dawo tsantsar abinda manzo Allah ya karanta, sannan a zauna lafiya. Haka har ya ƙara rayuwar shi sakamakon wannan jihadin da ya ga jami'a na yanzu a kasar Indiya, sunanta Al-Jami'atu Salafiyya. Wannan jami'ar ita ta yaya manya-manyan malamai, ga daga cikin malaman nan Abdurrahman Muhammad Mubarak Fori, shi ya mana sharhin Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi mujalladi 13, sharhin Tirmidhi ga Aulul Ma'bud Shamsul Haq Al-Abadi, sharhin Sunan Abi Dauda mujalladi 13, sakamakon wannan jami'ar da aka bude ana karantar da aqida da karatu da komai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana ga haske ya sauka a kasar Indiya. Abinda muke so ya sauka mana kenan a nan Najeriya da sauran kasashen mu, amma wallahi abin yayi mana yawa jama'a. Da wanne zamu ji? A bar dariƙa kuma a koma dariƙa? Waɗancan sun gama wahalar da iyayen mu, waɗannan kuma su wahalar da mu? Da wanne zamu ji? Mu zauna mu wahala mana a ƙarƙashin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu je manzon Allah ya kalle mu da idan rahama a ranar gobe kiyama? Saboda Allah jama'a, amma saboda Allah sai a zo ana faɗa wai ana kare wasu malamai? Ina bambancin da waɗancan maguzan jahiliya da suke faɗa suna kare gumaka? Ina bambanci da waɗannan da suka zo suna faɗa suna kare ainihin shehunansu? To ina bambanci da wanda ya zo yanzu yana faɗa yana kare wani ya manta da manzon Allah? Manzon Allah ba shi da gata jama'a, shi manzon Allah ba shi da gata, ba za a yi gwagwarmaya a tabbatar da addinin da ya zo da shi tsantsa ba. To lallai mutane su shiga cikin taitayensu, in ba haka ba wallahi Allah yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, masu saba wa manzon Allah fa su yi hankali fa, man Allah yace fa an tusibahum fitnatun, kada masifa ta same su a nan duniya. Wace ce masifa? Shirka. Aw yusibahum azabun alim, ko kuma lahira azaba ta shafe su. Allah ya shiryar da mu. wannan magana al-Sheikh al-Albani ya dauko ta ne daga cikin littafin ainihin wato Ibn al-Jawzi ne suna al-Manaqib wato Manaqib na Imam Ahmad wanda Ibn al-Jawzi ya rubuta a shafi na 192 walizalika qala dan haka ne ma shi al-Imam Ahmad yace la tuqallibni karkarata yudani ya zama karkazan kai ni kadai kake bi wala tuqallib malikan karkarata yuda maliku ya zama maliku kai kake bi wala shafi'iyya haka kada karata yuda shafi'i wala al-awza'iyya karkarata yuda awza'i wala sauriyya haka sufyan as-sauri karkarata yuda shi wa khudh min haythu akhadhu ka dakko daga inda suke dakkowa in ka duba littafin Imam Malik sai kaga yace Allah yace annabi yace in ka duba littafin Shafi'i ko na Auza'i ko na Sauri Allah ya ce annabi ya ce kai ma tafi can ka dauko in ba kai kwari akan haka ba to ka je wurin malaman da suke daukowa daga Allah ya ce annabi ya ce su dauko maka shikenan kai ma ka samu albarkatuwa kenan da wannan abu wannan magana tana nan al-Fullani shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi Iqadu Himam ulul Absar Shafi na 113 da Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi al-I'lam wato I'lamul Muwaqqi'ina مجلد نبي شافي نتري اكو دبيو الله يشري الدمو وفي رواية اتكن وتر رواية الامام احمد يتي لا تقلد دينك احدا من هؤلاء كركي كوي كوي ونده جتكن وطن تلي ما ميدا اكفتي غمد الدينك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فخذ به ابن ديزو مكدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحبانشي كي يرقو دوانا ابن ثم التابعين فأنن تابعي بعد الرجل فيه مخير to bayan kuma ainihin tabi'ai to mutum kuma yana da zabi sai ya zage shi ma yayi bincike ya lalabo ina ne daidai take wa qala marratan wani lokacin Ahmad yace al-ittiba'u an yattabi ar-rajulu ma jaa an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa an ashabihi abinda ake nufi da biyayyar shari'a shine mutum ya bi abinda manzon Allah ya ai abinda yazo daga manzon Allah ko daga sahabban shi thumma huwa min ba'di at-tabi'ina mukhayyar to bayan tabi'ai kuma mutum yana da zabi daga kan tabi'u tabi'ina to kuma shikenan sai wanda kaga dama ka tsaya ka bincika amma tabi'ai za su ce sahabbai su ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko kuma wani sahabi ya ijtihadi ya faɗi wata magana tashi ko wani tabi'i ya ijtihadi ya faɗi wata magana tashi to daga kan tabi'u tabi'ina kuma al'amari ya fara nisa sai kowa ya zage ka duba al-Imam Abu Dauda shi ya rawaito wannan magana fi masaili في مسائل الإمام أحمد أتكلم مسائل نا الإمام أحمد شافي نتري بيودة سبعين دا شدا زوا تري بيودة سبعين دا بقوي ثانيا وصية بيوت الإمام أحمد إمام أحمد يأتي رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي رأي أوزاعي دا رأي مالك دا رأي أبي حنيفة دبا كيدين رأيويني وهو عندي سواء نيدسك أولينا رأي ونن بيفنا ونن بنا ونن بيفنا ونن با wa innamal hujjatu fil athar hujja kawai tana cikin hadisi amma in dai ra'ayi ne to wannan yace duk ɗaya ne aure na ba wanda yafi wani amma wanda yake da dalili a cikin hadisi to magana shi ce tafi ƙarfi wannan magana tana nan al-Imam Ibn Abdul Barri shi ya rawaito ta a cikin littafin shi al-Jami'u wato Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi juz'i na 2 shafi na 149 salisan na uku من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلكة إمام أحمد يأتي دوان دي تنكو ده حديث من زن الله صلى الله عليه وسلم توانا كان غابر حلقة حلقة تاتو مشي قدن قدن أبكى واترجي يكوي ابن الجوزي رويت وانا مغانا اتكين لكتاف انش مناكب الإمام أحمد شافي نتريد ايدة 80 دبيو واتنن دزن تتوكنن دكجتو سوني وصيون دا الشيخ الألباني يكاو دا الإمام أحمد sai shi albani yace tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum fil amri bitamassuki bil hadisi wadannan zantuttuka da kaji sune zantuttukan limamai na fiqhu Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda zantuttukan nan nasu kuwa sun yi su ne wajen umarni da riko da hadisi wa nahya an taqlidihim da kuma hani da suka yi game da ratayuwa da su ya zan abisu duna basira ba tare da ainihin basira ba ya zama kawai kai ka rufe ido duk abin da yazo maka yakabi ba tare da ka binciki dalili ba to sun hana wannan wahiya min al-wuduhi wal bayani al-Sheikh al-Albani yace waɗannan maganganu nasu a tarari suke kuma a bayyane bi haythu la taqbalu jadalan wala ta'wilan ta yadda ba za su dauki wata jayayya ba wani ta'wili da zaka yadda ka ji su dinnan to haka suke da dumudumin su abinda suke nufi kenan wa alayhi to dan haka kuwa fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnah duk mutumin da ya riko da abin duk da ya zo a cikin sunna walau khalafa ba'd aqwalil a'imma, koda wannan abu ya saba wata magana daga cikin zantutukan limaman fiqhu, la yakunu mubayinan li madhhabihim, to bai zama dan tawaye ga madhhabin su ba. Wanda ya ruƙe wata magana da ta zo a cikin sunna fa, ba ba za a ce wani yayi tawaye daga cikin ainihin madhhaba ba, wala kharijan an tariqatihim, kuma ba za a ce ya fita daga kan hanyar su ba, bal huwa muttabi'un lahum jami'an, shi din nan mai biyayya su ne, mai bin su ne ma gaba daya, wa mutamassikun bil urwatil wuthqa allati lam tisama laha, kuma shi din nan yana rike da igiyar Allah wadda take mai karfi wadda ba ta tsinkewa, walaysa kadhalika man taraka sunnata sabita, amma mutumin da ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya, to shi wannan mutum ba mabiyin su bane, wannan mutum bai rike igiyar Allah ba, dan me wai ya bar sunna li mujarrabi mukhalafatihi mukhalafatiha lahum liqaulihi, wai saboda kadai sunna ta saba wa ainihin maganar su sai mutum ya bar sunna, to wannan mutum ba mabiyin su bane, bal huwa bidhalika asin lahum, shi a wannan aiki da yana to ya saba musu, da ya dauki maganar su ya bar sunna to ya saba musu, wa mukhalifun li aqwalihim almutaqaddima, kuma shi din nan ya saba wa zantutukan su wadanda suka gabata, wallahu ta'ala yaqulu, Allah madaukakin sarki cewa yake, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah madaukakin sarki yace fala wa rabbika, ai ba sai na rantse da ubangijinka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ma'ana wannan ya fi rantsuwa karfi a uslubi na arabiya, ba sai na rantse da Allah ba ma za ka san cewa magana kaza da zan faɗi haka take, ma'ana na rantse wannan magana ta kai matuƙa, to ai ba ma sai na rantse ba, wato abin ma in akwai abin da ya fi rantsuwa karfafan magana to shine wannan, ba sai na rantse maka ba ya kai Muhammad, mutane baki ɗayan su ba su da imani har sai sun kai hukunci gare ka duk abin da ya shiga tsakanin su, abu na farko kenan, duk abin da ya shiga tsakani sai sun kawo maka hukunci, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, abu na biyu kuma idan kai hukunci sai ya zama ba sa jin wani kaikayi da makaki game da hukuncin da kai, abu na biyu kenan, abu na uku wa yusallimu taslima, sallan su sallama maka cikakkiyar sallamawa. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi dangane da fassarar ƙarin bayani akan fassarar wannan aya, wani ɗan wata gaggwata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani sahabi sai zama suna da haɗakar gona, amma gonar wannan ainihin wato sahabi tana can baya, wannan kuma ta wannan ɗan gaggona manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga bakin wannan kogi, to in wannan ya tashi shayar da gonar shi ruwa sai wannan ɗan gidan gaggon annabi sallallahu alaihi wasallama ya shayar da gonar shi, sannan sai ya buɗe hanya ruwa ya gangara ya shiga ta ainihin gonar wancan da ke sama da shi, sannan sai shi wancan da ke da gona nesa sai ya ce faufau yau bai yadda ba sai dai a fara shayar da gonar shi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce to ai tun da gonar shi ke gabar kogi ka bar shi kamar yadda kuka saba ya ci gaba mana, in ya shayar ai sai ya bakka ka sha ka shayar da taka gonar, sai ya ce an kana ibn amatika, wato kai wannan hukunci dan dai shi dan gaggonka ne ko ka fifita shi, shine Allah ya saukar da wannan aya akan gona, gona wannan ya landalla ne gauta ne akan ta aka saukar da wannan aya, ba ma akan sunna ba tukun, to in akan sunna ne ma sai ai ragaraga da mutane kenan suka saba mata, wannan gona ce wannan ya shayar wannan ya shayar wannan ya musu akan manzon Allah ya ce kai kai hakuri ya shayar, akan haka Allah ya ce ba su da imani, tunda bai har kai hukunci suka ji kaikayi ba su sallama ba to ba mumine bane, to ina kuma addinin da manzon Allah ya zo karantarwa kuma kai musu, dama hanyar imani ma kai baka tunkara ba. Wannan aya ta zo cikin suratul nisa'i aya ta 65, Allah ya shiryar da mu. Wa qala, hakan nan Allah madaukakin sarki yace falyahzarul ladina yukhalifuna an amrihi, masu saba wa umarnin manzon Allah su ji tsoro a hirdin su, su yi hankali da kansu, an tusibahum fitnatun, kada wata fitina ta same su, shirka kenan, yadda ka san ana shirka wa Allah a wajen bauta mishi da wajen rububiyyar shi da wajen al asma'u was sifati, to an yi manzon Allah shirka a wajen al ittiba, tauhidi dangane da Allah, to ya kasu kashi uku, ka kadaita Allah shi kadai a wajen bauta mishi da kake, shi ake kira tauhidul uluhiyya,
ka kadaita Allah shi kadai a wajen sunayen shi da sifofin shi ake kira al-asma'u wa sifati, ka kadaita Allah a wajen ayyukan shi kanshi Allah shi ake kira tauhidur rububiyya. To wajen manzon Allah kuwa tauhidin shi kwaya ɗaya ne, rak shine manzon Allah wahdahu la sharika lahu ne fil ittiba'i a wajen bi. To da zarar ka hada shi da wani, to ka zama zunzurutun mushriki. Da Allah yake inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, mun aiko muku da manzo fa a cikin ku yake manzon nan, manzon nan zai shaida a kanku kama arsalna ila fir'auna rasula, kama yadda muka aika wa da fir'auna manzo shine annabi Musa. Fa asa fir'aunur rasula, sai fir'auna ya saba wa naji manzon, ma'ana ku yi hankali kar ku saba wa naku kenan. To da zarar an ce maka manzon Allah ya ce, ka ce wani ya ce, to kai shirka kenan a wajen biyayya, tauhidin ka ya rushe. Ana cewa manzon Allah ya ce, sai ka ce alal aini war ra'as, kai irin ta Abubakar Siddiq. Manzon Allah ya ce da shi tunda muke na taba maka ƙarya, Abubakar ya ce a'a baka taba ba. In nace ni manzon Allah ne, Allah ya aiko ni, zaka yadda? Sai yace na yadda. Ka duba ya bada amsa bi ablagh mimma su'il, zaka yadda? Da ce da sai yace zan yadda, sai yace na yadda, ai na ma riga na yadda ne. To haka ake so, da an ce yace sai ka ce ai mun yadda mu da. Amma ba haka ba, to kuna nan har yanzu yan dari kanku, ku koma masallacin su can ku tare, yafi muku zaman lafiya da carbunku da buzunku da komai, sai ku je ku ci gaba, shikenan. Ba abin da ya shafe ka da maganar sunna, duk abin da yazo ina karama ina kaza kaza, shikenan ka je can, wannan addinin kake bi. Amma ba haka ba, kuna kawo damage a cikin sunna. To sannan Allah yake aw yusibahum azabun alim, ko kuma azaba mai radadi za ta same su. Suratul Nuri aya ta 63. Suratul Nuri in kai nazarinta da kyau, ka biyo surar da take gaba da ita, ita ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi. Wadan karshe karshen suratul Nuri da farko farkon suratul Nuri magana suke kawai akan matsayin biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa babu sassauci abin, baka da wani sassauci, sai ka bi kawai shine zaman ka lafiya. In ba haka ba, yanzu sai Allah ya maka ruwan kwarankwatsa ko a nan duniya ko a lahira. Abdullahi dan Abbas yazo yana karantar da mutane aikin haji, kamar yadda zamu ji matsalar ta faru ga wani sahabi yanzu. Sai yace manzo Allah ya sunnanta yin tamattu'i. Tamattu'i shine ka ainihin tafi kai umara, in kai umara sai ka warware umaraka, ka ci gaba da huddaka ta yau da kullum, in kana da mata kama ka ci gaba da jima'i da ita. In aka ce yau 8 ga watan ainihin haji, sai ka shiga haramaka daga gidan da ka sauka a nan cikin Makka, sai kuma ka dauki ainihin haramaka ta haji, sai ka ci gaba da aikin haji. To sai ka yanka ainihin rago kenan, dabba, sakamakon wannan tamattu'i da kai, saboda Allah ya ce faman tamatta'a bil haji bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi. Wanda ya tamattu'i ya zauna ya umara, daga baya zo ya haji, sai yanka dabbar da ta sauƙaƙe gare shi. Wanda bai samu ba, sai Allah ya ce azumi guda uku a Makka, in ya dawo ƙasar su, in shi ba dan Makka bane, sai ya cika azumi ainihin guda 7, ya zama 10 kenan. To wannan tamattu'i sai Abdullahi dan Abbas zo yana karantar da mutane, sai ainihin wani ya ce mishi ai Abubakar da Umar su kuma ba haka suke nasu karatun ba, su cewa suka yi za a yi iri kaza, qirani ko kuma ifradi, amma su sun ce ba za a yi tamattu'i ba. Abdullahi dan Abbas yace subhanallahi, ina cewa manzon Allah yake ice wallahi jama'a za a yi kwarankwatsa, kwarankwatsa za ta sauka. Ana cewa manzon Allah yake, kana cewa waye Abubakar da Umar? Jama'a ku duba fa, Abubakar da Umar, manzon Allah da kanshi yace Abubakar da Umar a musulunci kamar matsayin kunne ne da ido ga kai. Ina ma'anar kan da ba ido ba kunne, dindin ma dindin kenan. To matsayin Abubakar da Umar kenan. Amma yanzu tunda manzon Allah ke da ta cewa, sai ya ce wai waye Abubakar da Umar kuma ana ta manzon Allah? To dan Allah yanzu sai a kawo wani can da ya zo a can karnin baya, sai ya ce ai gashi ya ce shi kenan. Duk wannan karatun na manzon Allah ya tashi a iska kenan, wai saboda an kawo maganar wani ba jama'a. Ai ya kamata ka tausaya kanka, in ba haka ba ka halaka. Kuma wallahi wanda ya dauki wannan hanya yana da sauki a halakar da shi, abu ne mai sauki, ba dariƙa ba, ko kiristanci sai ka saka shi. Amma wallahi wanda ya dauki wannan ka'idar kafin ka batar da shi yana da wahala. Duk inda ka buga sai ce ina ne daga Allah ko daga manzon Allah, sai ce to kai yake kenan, kai ba za ka dan bari ya dan sarara ka dan addi, ba za a sarara a batar da mutane. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Wani ya zo ya ce wa Imam Malik ala gafata malam, ina son zan je zan yi aikin hajji ne, daga ina malam kake ba ni shawara da fatawa in je in dauki ainihin harama? Sai ce ka tafi Zulhulaifa, nan ne manzon Allah ya dauka da ya fita daga Madina din nan. Sai yake to ni kuwa daga gindin kabarin can nake son na manzon Allah in je in dauko Imam Malik yace a ina ji maka tsoron fitina bala'i yace an min nawa ne na tsara daga nan cikin miciya zuwa dogara min nawa ne kamar tazarar kamar haka ne daga Madina zuwa kamar abin nan Zulhulaifa kamar daga nan cikin miciya ne zuwa nan dogarawa hanyar Kano min nawa ne yace ina fitina fitina za ta same ka yace wace irin fitina yace Allah yana cewa fa li hazaril ladina yukhalifuna an amri manzan Allah sai da ya fice je dauka kai kuma kana ganin zaka dan ƙara wasu abubuwa wato manzan Allah ya rage kenan shi yasa magariba din nan da aka ce maka kai uku kana yin ta biyu ta zama bid'a kana yin ta hudu ta zama bid'a ukun nan ake so in kai shida shikenan kai laifi kana yin hudu ta zama laifi ukun nan ake so asuba biyu ake so in kace bari ka hade da raka'atul fajr su zama hudu sallama daya kai laifi duka Allah baya so ka tsaya yadda aka ce maka kawai ko malami yazo zai maka jarabawa yace maka 4+4 hudu a hada da hudu kana cewa 10 ba biyu ka ba ƙari kai mishi ba ƙari kai mishi maimakon ya cire biyun ya sa maka 8 sannan ya sa maka good ya sa maka makin kaci sai ya soke ka fadi limaza li'annaka zitta wa ta'atta kai bid'a dan haka malam ba zai makin ka ba 4+4 in kace 7 sai ya soke dan me kai bid'a tunda ka rage 4+4 sai dai kace 8 kai sunnan malam kenan to haka abin yake قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب الله مدوكاكين سركي يجي كانشي الحافظ babban malami ne daga cikin ainihin malaman hadisi wadanda ainihin suke cikin mazhabi na ainihin Hanabila ya karantar da الحافظ ابن حجر الاسقلاني kuma shi ma yayi sharhin Fathul Bari yayi sharhin Bukhari ya sa mishi Fathul Bari amma shi yayi nisa bai gama nashi ba sai Allah ya dauki ranshi amma an buga nashi din nan a bara ana nan ana sayar da shi ainihin a Madina da kasar Makka shi ma nashi sunan shi Fathul Bari amma bai kai kamar na dalibin nashi ba domin dalibin nashi ya tsaya ya tattake wuri ya tattake lokaci Ibn Hajar sai da yake shekara 25 yana fassara Sahihul Bukhari wannan Sahihul Bukhari wannan fassara tashi ita ta tashi a cikin mujallabi 14 duk da muqaddima dan haka malaman hadisi ba su da wani kamus na sunna kamar shi to Al-Hafiz Ibn Rajab Allah gafarta mishi yace yanzu sai mu saurari wannan jawabi ne wani babban malami zai ma Allah shekara shi 700 a kasa shekarar shi kamar 700 da mutuwa yace fal wajibu ala kulli man sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya isa gare shi to wajibi akan yana al'umma abin da yake sani sannan ka sani ma'ana kai din da zaka tabbatar tukuna hadisin anan shi daidai ba shi ba haka fassara take babu wani hadisi ka je ka duba zaka rayuwa misali wanda yake ya inganta yake cewa bi wanhira kai ya sake ana wannan hadisi ma'ana ka shayar da gonarka ruwa ka je ainihin ka shayar da mai yake nufi ba ma'ana kar ka je ka siyo baiwa tana ci gaba da jima'i da imaniyan ka akan ruwan wani gaban ka ci gaba da jima'i da ita sai ka haka ba to lalle ne sai ka san hadisin ya inganta ma'anar shi kaza ce to sa'an nan sai kuma ka zo sai ka bayyana wa al'umma wajibi ne akan ka wa'azin ƙasa baki ɗaya ne kake wa'azin masallaci ne wa'azin juma'a ne wa'azin ko ina kake sa'an nan sai ka zo ka bayyana al'umma wayan sahalahum mutun ne wa waɗannan jama'a nasiha cewa su bi waya amurahum bittiba'i amrihi ya umarce su da cewa su bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa in khalafa zalika ra'aya azimin min al'umma ko da wannan sunna da ya samu ta saba wa ra'ayin wani babban mutum a cikin wannan al'umma ta saba wa ra'ayin shugaban kasa ta saba wa ra'ayin sarkin musulmi ta saba wa ra'ayin shugaban kungiya na kasa baki daya ta saba wa ra'ayin limamin masallacin Ka'aba in dai daga annabi take to sai ka zo ka bayyana wa mutane kar ka damu da cewa ta saba wa ra'ayin wani fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahqqu an yu'azzama wa yuktada bihi min ra'ayi ayyi azim mu'azzamin kad khalafa amrahu fi ba'd al-ashiya'i khata'an domin al'amarin manzon Allah shi ya fi cancanta a girmama a bi fiye da ra'ayin wani babban mutum komai girman shi in dai ya zama umarnin shi ya saba wa umarnin manzon Allah akan wasu abubuwa to duk girman shi ba za a bi wannan umarni na shi ba to kun ga matsalar da take faruwa kenan sai a ce yanzu kamar Imam Malik la ilaha illa Allah ƙara sa mishi ka taimake shi Muhammad Rasulullah amma sai a ce gaskiya ne mun fahimci wannan da kyau amma wallahi na manzon Allah za a bi duk girman Imam Malik har ya mutu sunnan manzon Allah yake bi bai bi bid'a ba wanda duk ya taso yana bin bid'a yanzu wallahi ba mabiyin Malik bane Imam Malik har malaman bid'a a zamanin shi sai da suka rinka mishi raddi akan aiki da sunna to yadda kaga abin ya samu annabawan bani Isra'ila haka ne annabawan bani Isra'ila wallahi Imam Malik bai fada da sunna ko kwa daya ba, duk abin da Imam Malik ya fadi to sunna alheri yake kokarin ya tabbatar. In ma kaga kuskure ya faru wallahi ka dauka kuskure ne, ba je muka ji Imam Shafi'i na cewa in ka ji ina fadan magana ta saba sunna yake hankalina ne ya gushe lokacin ba ni cikin hayyaci na da a watsake nake jidigai ba yadda zan saba manzon Allah da ganga. Ina ma'anar watsakewa a ce na san ga manzon Allah ya ce kaza, babu yadda zan faɗi wata magana sabanin haka. To wallahi dukkanin su haka suke. To daga baya ne kawai mutane suka tashi suna son ainihin wato su ci banza, sai su tashi su ce ai muna faɗa muna kare Imamu Maliku ne, Imamu na Maliku muke kariya. Wallahi ƙarya yake, Imamuhum ash-shaytan yake karewa. Wa min huna ash-shaykh al-Albani yace, ash-shaykh Ibn Rajab al-Hafiz Ibn Rajab yace, to daga nan ne faradda sahabatu wa man ba'duhum ala kulli mukhalif sunnatin sahiha, da sahabbai da waɗanda suka zo bayan su to duk wanda suka ga ya saba wata sunna mai inganci sai su mishi raddi. Wa rubbana aghlabu fi ar-raddi, wani lokacin ma sai su kai matuƙa wajen yin raddin. Kai har duka sahabbai suke yin suka ka saba sunna fa, yanzu ne kai saboda mutane ba su dade da shigowa musulunci ba, Allah a shekaru na duk har turawa suka shigo kasan nan suka samu lokacin gwamnatin Shehu Usmanu ake bi, da turawa suka zo suka lalata tunanin mutane suka daina bin addinin musulunci, shikenan nan da nan daga kawo dariƙa sai ta dafa mutane, sai mutane suka cafe suka ci gaba da bi, sai abubuwa na barna da son zuciya da bata da bid'a sai zo ya danna mutane, sai mutane suka rabu da musulunci. Saboda haka sai ya zama sai daga baya bayan nan ne fa aka fara magana akan musulunci. Dan haka da aka zo aka fara magana akan musulunci, sai ka ji kalmar da mutane suke faɗe ta yi daidai da irin ta maguza mutanen Makka sanda aka fara musulunci. Duk sanda aka ce gaba sai su ce to addinin iyaye da kakanni ba, saboda su ma maguzancin suka bari. To daga baya ne aka fara yin addinin musulunci, don haka mutane sai a tausasa su. Amma su sahabbai da mutane suka yi ƙarfi a cikin musuluncin, wallahi in zaga kai bid'a sai su jibge ka. Abdullahi dan Umar suka yi sallah, sai ga wani yana sallah yana riga liman ruku yana riga liman sujuda, yana sallama sai hau jibgan mutumin nan ya mishi kafa yadda ya kamata, yana nan ba ina faɗi yadda kaji haka ya sa kafa ya haure shi, yana cikin bulogul marami ma in baka da wani littafi mai zurfi da zaka ci, ina cikin bulogul mara ya sa kafa ya haure shi, yace ka sake sallar ka, yace kai ba kai sallah kai kadai ba da ka zauna ɗakin ka, kai kuma baka bi liman ba da ka bari sai liman yayi sannan kai, to baka da sallah baki. Bayan da ya gama daka shi tukuna, Abdullahi dan Mas'ud ya ga wani da tarbi a hannu ya kwala tarbin ya kwada mishi tukuna ya haure shi, yace kun fi sahabbai ilimi ne za ku yi abin da basu yi ba. Sai da duka wani lokacin mutane suke jin magana, wallahi musamman masu taurin kashi masu kunnan kashi, sai da duka wani lokacin zai gane cewa lallai bid'a yake. To amma yanzu saboda an samu mutane ne kwanan nan ne suka fara tunani akan addinin musuluncin tukuna, to shi ne sai dai nasiha, sai ana dan yi musu bayani haka yadda za su fahimta. Amma sahabbai zaka ji yanzu nan zaka ji sayyidina Abdullahi dan Umar gashi malam ya ta'aliki akan haka, qultu ni albani sai nace hatta walau ala abaihim wa ulama'ihim, wannan raddi kuwa sukan yi shi koda abin ya shafi iyayensu ne ko ya shafi malamansu, wato koda iyayensu kace zaka dauki magana iyayensu ka ki daukan ta annabi sai su maka raddi, koda maganar annabi kace zaka ki dauka ka dauki ta malamansu sai su maka raddi. Kama rawa Tahawi, kamar yadda al-Imam Tahawi ya ruwaito fi sharhi ma'ani al-athar, a cikin littafin sharhu ma'ani al-athar. To kun ga inda Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya tsere wa malaman kasashen mu kenan. Yanzu malaman kasashen mu da suke kokarin su kyamatar da mutane wannan sifatin salati, wani malamin tunda uwar shi ta haife shi bai san wani littafi mai suna sharhu ma'ani al-athar ba, bai ma san menene ma'anar wannan sunan littafin ba, wanda malaman hadisi yadda ka gansu duk wani littafi da kaji sun sa mishi suna ba sun sa mishi bane na son zuciya, akan ka'ida ne duk in kaji sun ce sahih to wani irin nau'in littafi ne daban, ba wai kawai malamin ne yana shadu yasa littafin shi as-sahih ba, in kaji sun ce al-mu'jam, in kaji sun ce al-amali, duk littafi in kaji sun sa mishi suna to akan wata ka'ida ne suka sa mai wannan suna ba son zuciya bane kawai. Sharhu ma'ani al-athar, al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi babban malami ne mai littafin al-aqidatu at-tahawiyya, ya rayu a cikin karni na 4 na ainihin musulunci, mutumin kasan Masar ne, sai ya taso ga aqida ga kuma bin sunna, ya yi littafi al-aqidatu at-tahawiyya, sannan sai ya zo wannan littafi sharhu ma'ani al-athar, hadisai waɗanda ma'anarsu mai yiwa baka gane ba, sai wannan littafi mujalladi 4 ne juz'i 5. Akwai hadisai kuma waɗanda mai yiwa kai kana ga suna karo da juna, sai littafi sharhu mushkilul athar mujalladi 16. Sannan ya zo littafi dan karami tambihi akan aghlatul muhaddisina, masu karatun hadisi wani lokacin suna karatun hadisi suna yin kuskure, sai ce wuri kaza da suke yi suna kuskure. Kamar sai ka ji mutum ya zo karatun hadisi sai ce haddathna, to kuskure ne, sai dai ce haddathana, haddathana, ba zai ce haddathna ba, sai ce to daga cikin kurakuran. Babban malami ne sai da ya kai ya komo a cikin ilimi. To Albani yace kamar yadda al-Imam al-Tahawi ya rawaito a cikin littafin shi Sharh Ma'ani al-Athar, mujalladin farko shafi na 372, wa Abu Ya'la da al-Imam Abu Ya'la al-Mawsili fi musnadihi a cikin littafin shi al-Musnad a cikin mujalladi na 3 shafi na 1317, musawwaratul maktab. الشيخ الألباني يقول فوتو سات نمكتب الإسلامي دقا نن يقفو لنن أولنا اللوكة تند ألباني يروي تصفات الصلاة ولن مسنن نأبوي على أبغى شبا أما ينزع أبغى شيتاش أتكي مجلد يقوم شاتقوس تو أما أولنا اللوكة تند فوتو سات مكتب الإسلامي تدمشق سكا جيسكا يو سيسكا زو سكا أجي أولنا أينهم مطبع آتاسو تو ألباني نادا بقاتر يهجى دا حديث دا كيشكي سيكي تو كدوب ونن لتافي أما فوتو سات نيني أمفاني بش kaga amana ta ilimi tare da cewa an yi ce ka duba wannan yana nan, amma dan kai ya baka wannan shafin gaba a zo a buga littafin ka duba kaga shafin bai daidai ba, kai zargi, don akwai bambanci tsakanin photostat da rubutun hannu da bugun inji. Zai iya zama wannan ya zama mujalladi 10, wannan kuma ya zama mujalladi 3 tunda inji ya buga shi ya matse rubutun, amma babu harafi ɗaya da zaka ga an canza ko wasali ko makamancin haka. Bi isnadin jayyidin, da isnadi mai nagarta, rijaluhu thiqatun, wanda yake mazajen wannan isnadi amintattu ne. An salimin, daga Salim ibn Abdullah ibn Umar qala, Salim dan Abdullah dan Umar yace, inni majalisun ma ibn Umar radiyallahu anhu fil masjid, ina zaune tare da babana Abdullah dan Umar Allah ya kara mishi yarda a cikin masallaci, da yake al fil masjid, al masjid anan lil ahdi zihni al ma'ana في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منا زوجي نيدا بابانا أبلاه دان عمر أما صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه رجل من أهل الشام سيور متن تكن متن أنقص الشام يزو فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج سيتم بي بابانا وإنه كنت متن يتمتع سبو دا أبو من كرم تابكو أن انتكن أينهم حديث بخاري دا مسلم دا موطا دا سورانس واتو باس عين تمتع ألوكة جاهلية دون تن جاهلية سنة أيكن حجي. To amma mutum yayi umara ya warware a lokacin ainihin watannin aikin hajji, sannan daga baya zo ya shiga aikin hajji, har ma suna cewa duk wanda ya haka to bala'i zai same shi a rayuwar shi. To da annabi ya zo sai da suka taho tinkis tinkis tinkis, sun taho da nufin cewa gadangadan irin yadda suka saba din nan, ana zuwa sai annabi ya ce duk wanda bai koro dabbar shi daga wajen harami ba to ya jure wannan ainihin hajji tashi ta zama umara kawai, in ya so wata shekarar ya zo ya cikakkiya hajji da umara ya ainihin wato samu dabba. To wannan abu sai yayi musu nauyi, aka yi juyin, aka shiga aka fita, abin sun wato kamar yanzu ne yadda muka saba din nan, muna sallah muna fuskantar gabas a nan mu dake yammacin Afrika, sai wani yazo ya ce mana in mun tashi sallah mu kalli yamma, wata jayayya za a yi tukuna kafin a sallama mishi. To wannan manzon Allah ne ma aka ja aka shiga aka fita, manzon Allah ya ce ku yi abin da na umarce ku, suka karba suka yi ba'a. Da aka je aka ainihin ana Safa da Marwa, wani dattijo Suratatu ibn Malik yace ya manzan Allah, wannan hukunci da kazo ka kawo mana yanzu sabo, mu ne da wannan bin hukunci ko ku haka abin yake har tashin kiyama? Manzan Allah ya ritsa ya tsinshi suka shiga cikin juna, yace umara ta shiga cikin aikin hajji har zuwa tashin alkiyama haka, sai da ya maimaita so uku, sai yace to manzan Allah ka koya mana addinin mu kamar yau aka haife mu, mun sallama duk wani magudanci na da to mun ture shi kenan, to abin da ake so kenan. Duk wata fatawa da muka gada iyaye da kakanni shehunnai da dagatai da sauransu sai mu ture ta gefe guda, sai mu ce to manzo Allah yanzu kai kake da na cewa, ai yanzu ma kauyanci ne ma bin bid'a, kauyanci ne ma bin bid'a, ma'ana Allah ya aiko mutum tun daga saman bakwai yayi magana da shi saboda gata da aka girmama ka, aka ce wurinka aka aiko shi, dan aikin Allah ne, sai ka tsaya kana bin wani fasinja irin ka, haba ka ci ka zama ba gidaje wallahi, kai da kauye ne ma wallahi, kauyanci ya same ka, ka ci baya malam ana daga saman bakwai, Allah ya ce gashi nan kai na aikowa shi, kuma kai sai ka ce a ban mu da namu na nan kasa, to waye aiko na kasa? Yadda kake fasinja haka yake fasinja, wannan ko da Allah yake magana wallahi ka ci baya, gidadanci ya gama samun ka, Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin ya tambaye shi ina hukuncin hajji, mutum ya tamattu'i yayi umara sannan ya zo ya hajji. Fa qala ibnu umar, sai ibnu umar yace hasanun jamilun, yin haka abu ne mai kyau mai nagarta. Fa qala, sai yace fa inna abaka kana yanha an zalika, ai babanka umar kuma ya kasance yana hana tamattu'i, kai kuma ya zaka ce ayi. Fa qala, sai ibnu umar yace wailak, kabani, ka kade ka shiga uku, a ce maka manzon Allah ya zo da kaza, kai kuma ka ce wai babana. Fa in kana abi kadnaha an zalika, to in ya zan babana ya hana haka. Wa qad fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amara bihi, manzon Allah ya aikata haka kuma yayi umarni da shi, to sai ne dan babana ya hana. Fa bi qawli abi ta'khudhu an bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maganar babana zaka dauka ko umarnin manzon Allah, zabi miji, ba ma gude ne kai ko musulmi, zabi. Qala, sai yace bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ai musulmi ne, umarnin manzon Allah zan dauka. Fa qala, sai Abdullahi dan Umar duk da haka tunda yayi fishi, sai yace fa qum anni, tashi ka bani wuri. Ma'ana hadawan ma da kai ma laifi ne ma, dan ne ma za a ce maka manzon Allah yayi ma ka tsaya kana cewa wai babana ya ce. Ku duba da kore shi daga makarantar, kamar yadda Imam Malik ya kore wani dan bid'a, sai wata bayan shi Allah gafa ta malam Allah ina, Imam Malik yace Allah yana sama, yana sama, to yaya aka ya zama a sama, ta yaya? Imam Malik yace to yadda dai aka yi Allah ya zauna a sama ba mu sani ba. Tambaya game da haka kuma bid'a ne, yace wannan dan bid'a ne, ku kore shi daga makarantar nan, kai lalata mun kan dalibai. Ana biya mutane, Allah ya ce, annabi ya ce suna fahimta, ka zo ka kawo falsafa yaya aka yi kaza, abinda sahabbai suke wa annabin yace kaza, kawai sai su fahimta sai su ci gaba da yi, abinda suka ga yana yi sai su ci gaba da yi, shikenan sai suka zauna lafiya. Mu kuma sai a ce to yanzu menene hikimar wannan dunkula hannu da kuke yanzu a tashi, me hikima? Sai mu ce hikimar kenan Allah ya aiko annabi shi kuma yayi. To a hikimar muke so, a hikimar kenan. Wace hikima ta sa kake dora hularka a sama, ka baka dora ta a nan gemunka, duk ba gashi bane? Wace hikima ke cikin haka? Saboda haka abin yake ko? Haka ka tashi kaga iyayenka da kakanni Hausawa suna dora ta a sama, duk gashi ne, me yasa baka dora ta a nan haka kai takunkumi? To shi ne abin daɗe, shi ne kawai. Allah ya shiryar da mu. Yace warawa Ahmadu, al-Imamu Ahmad ya ruwaito a cikin lamba hadisi na 5700 nahawahu, ya ruwaito kwatankwacin wannan hadisi. Wa Tirmidhi da al-Imamu Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 82 bi sharhi Tuhfa. Albani yace ka duba Tirmidhi wanda ke hada da sharhin Tuhfa, wancan da na faɗi mana ɗaku, Tuhfatul Ahwazi. Babban malami ne inda ya yi shi, yau kamar shekaru 50 da mutuwa. Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Duk wani hadisi na Tirmidhi in kana son ka ga sharhi irin na sunna, ka duba na. Duk wani hadisi da yazo cikin Abu Dauda kana son ka ga sharhi na sunna, ka duba wancan Aunul Ma'abu. Indiyoyi ne, amma wallahi tallahi sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima. Allah ya saka su a aljanna tare da mu. Wa fahahu, kuma ainihin wato shi Tirmidhi ya inganta wannan ainihin hadisi da muka ji. Warawa Ibn Asakir, Ibn Asakir ya rawaito a cikin littafin shi Tarikhu Dimashq, a cikin ainihin wato juz'i na 7, takadda ta 51 fuska ta farko, an ibn abi zi'id, daga ibn abi zi'ib wani tabi'i ne, qala yace qaba sa'ad ibn ibrahima ya an ibn abdurrahman ibn auf, sa'ad dan ibrahima dan abdurrahman dan sa'ad, wato shi wannan sa'adu ya zama ainihin daga cikin tabi'ai kenan, ko kuma daga cikin tabi'ut tabi'ina, jikan sahabi ne, ta iya yiwa ya ga kakan shi, kaga ya zama tabi'i kenan, ta iya yiwa bai ga kakan shi ba, bai ga kowane sahabi ba, kaga ya zama tabi'ut tabi'ina kenan. To shi ne ainihin ibn abi zi'ib ba da labari, yace muna zaune sai wannan malami sa'adu sai yayi ainihin hukunci ala rajulin, yayi wa wani mutum hukunci bi ra'ayi Rabi'atu bin abi abdurrahman, da ra'ayin wani malamin fiqhu daga cikin malaman fiqhu, sunan shi Rabi'atu dan abi abdurrahman, wato wani malami ne da aka yi mishi tambaya sai ya dauko fatawa, wani malami ya bada amsa da ita, kamar yadda an mana tambaya sai mu ce Imam al-Bukhari ya ce, ko mai Mukhtasar ya ce, ko makamantan haka, to sai haka. Fa akhbartuhu, sai na bashi labari ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi khilafi ma qadabihi, ni ibn abi zi'idi, sai nace mishi ala gafat tamalan, wannan fatawa da ka bayar ka dauko ta daga malamin fiqhu, to hadisin manzon Allah ya zo ya saba mata. Fa qala sa'ad li rabi'a, shi wannan malami sa'ad wanda ya bada fatawa, sai je ya ce wa wannan malami rabi'atu, na dauki fatawarka na ya aiki da ita, amma an samu hadisi sabanin fatawarka. Haga ibn abi zi'ib, ga ibn abi zi'ib, wa huwa indi thiqa, ni amintaccen mutum ne a wurina, yuhaddithu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama bi khilafi ma qabaita bihi, yana bada ainihin wato hadisi, amma hadisin ya saba wa fatawar da ka bayar, ni kuma naje na dauki fatawar ka na bada amsa da ita. Ina fatan kuna fahimta wannan magana da kyau. Na kai maganar ka na bada amsa da ita. A wurin sai wani malami yace ga hadisi sabanin wannan fatawa, ni kuma naga wannan malami amintacce ne, dan haka na karba hadisin. Fa qala lahu Rabi'atu, sai Rabi'atu shi wanda aka dauki fatawar tashi sai yace qadijta hatta wa ma ba hukumaka, ba ka riga kai kokarin ka ba, ta hukuncin ka ya wuce, kawai magana ta wuce, kamar yadda waɗannan namu su ma sai a ce to tunda dai an fada, ai riga an fada, to ya za a yi a bar shi ya wuce ma. Kun fahimta? Wato ga gaskiya ta bayyana, ka je ka gyara maganar ka, sai ka ce tunda an riga an fada to ai ya wuce. Fa qala sa'adun, sai sa'ad yace wa ajaban, in ka ji Balarabe ya faɗi haka, wato kalma ce ta mamaki yake amfani da ita. Wa abta, kamar ka ce wayyo baba, sai ce wayyo abun mamaki. To Balarabe wajen nuna mamaki dama yakan yi amfani da irin wannan kalmar, amma kuma ya kawo kalmar ajab din, wa ajaba, ko ya ce wa ajaba abin mamaki, ko kuma yace walillahi aina marra'a min tafarruqin, kamar yadda Imrul Qais yace mamakin Allah ya tabbata ga idona. Wai ya je aikin hajji ne, Imrul Qais ya je aikin hajji, sai ga an gama aikin hajji, wannan yayi garin su, wannan, sai yace walillahi aina marra'a min tafarruqin ashatta wa an amin firaqil muhassabi, yace mamakin Allah ya tabbata ga idan Imrul Qais, na gama mamaki, an gama aikin hajji, wannan yayi Najeriya, wannan yayi kaza. To kaga kalma ce ta mamaki. To amma in ka ji Balarabe yace wa ajaba, abin mamaki ya kai matuka, yace anfudu qaba a sa'adin, shi Sa'ad ne yake magana, yace yanzu nan in zartar da hukuncin Sa'ad ga na manzon Allah, kana cewa maganar da na riga na bada fatawa tunda ta kace na dauka in je in zartar da ita, la anfudu qaba a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba zan zartar da hukuncin manzon Allah ba, in zartar da fatawata tunda daga gare ka na yota, bal a ruddu qaba a Sa'ad ibn Ummi Sa'ad, yace wallahi zan tunkuda hukuncin Sa'ad dan uwar Sa'ad. Wato shi da kanshi kenan, Balarabe in yana son ya kaskantar da kanshi, in ya tashi kiran kanshi, sai ya kira kanshi, sai danganta ga wata alkunya da ake uban shi, kamar yadda Imrul Sayyidina Abubakar Siddiq da manzon Allah yake ka wuce ka ci gaba da limanci, sai Abubakar ya dawo da baya, da aka idda sallah manzo Allah yace me yasa ka kika wuce, sai yace wane dan gidan Abu Quhafa ya wuce gaban manzo Allah ya limanci, kamar yanzu a ce babanka Jattai ne, misali ka ce wane dan gidan Shehu Jattai, ina na kai mun sanin da kyau, kaga ka gama kashe kanka gaba daya saboda ka girmama al'amarin shi. To shine yace ina zan zartar da hukuncin Sa'ad, yace zan tunkuda hukuncin Sa'ad, wa anfudu qada'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, zartar da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fada'a sa'adun bi kitabil qadiyya, sai Sa'ad yasa aka dauko mishi littafin da ya riga takaddar da ya riga ya rubuta wancan hukuncin nashi. Fa shaqqahu, sai yayyaga ta nan take, fatawa ta tashi aiki, babba fatawa ta zo daga saman bakwai. Wa qabalil muqdi alaihi, sai hukunci ga wannan da aka yi hukunci da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaji ba yanzu ne aka fara gwagwarmayar ba, amma yanzu kai sai kaga cewa matsalar ai sabon matsala ce, an yi wa manyan malamai rashin kunya, ai wallahi duk wanda yake wa hadisin manzon Allah karan tsaye bai zama malami ba, ma balle ya zama babba. Yadda ka san gidan kulab ba babba ko, to wallahi duk wanda ya zo yana faɗa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ya zama irin wannan matsayi, ya gama wulakantar da kanshi, dan ba za ka taɓa samun girma a cikin musulunci ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya akai Abubakar Siddiq ya samu girma, amma Abu Lahab ya kasa samun girma. Abu Lahab wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam, uban su daya, wato ciki daya suka fito da uban annabi, amma Allah ya ce tabbat yada Abi Lahabin, babu wanda Allah ya fatattaka a Qur'ani irin shi, tabbat yada Abi Lahabin wattab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Abu Lahab hannayen nan nashi to sun kade, shi kanshi ya kade, dukiyar shi ba za ta amfana mishi komai ba, sai ya shiga wuta, haka matar shi ma sai ta shiga wuta, wuyan nan nata da take sargafa mishi sarka mai kyau, sai Allah ya sauya mata da sarkar gidan wuta, haba wane ne Allah ya fata fata da shi haka, wan uban annabi ne kuma, saboda ya ki bin annabi, girman shi ya zube. Sai ga wani bakin bawa daga kasar Afrika ya zo ya bi manzon Allah. Manzon Allah ya ce kai na ganka a gabana aljanna. Ya aka yi bakin bawa ne wannan daga Afrika mai dukunkunan nan kai, amma manzon Allah ya ce na ganka a cikin aljanna kuma a gabana. Ya aka yi Bilal. Jama'a mun fahimci wannan, shi yasa ana samun daukaka ne in an bi shi, tunda shi Allah ya daukaka sai mu sallama mishi. In kuma kai jayya wallahi mu muka yi kanmu asara. Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Haba larabawa ya za ku kafirce mini, na saukan muku da littafin da shine darajar ku. Da balarabe ba shi da daraja a duniya gaba daya. Har yahuda suna cewa in muka ci kudin balarabe mun ci kudin banza, babu kotun da za ta kwace mishi kuma babu hisabi ranar gobe kiyama. Allah ya zo ya aiko muku da shi, kuma ku fare mishi jafa'i. Sai Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bihi, kar ku fara kafirce mishi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa wallahi sallama mishi ya kamata mai, kuma duk matsala in ta faru in muka bi a hankali manzo Allah yana da tacewa akai. Qur'ani ne, hadisi ne, ya warware mana. Shi yasa muke cewa jama'a ayi yunkuri a tashi aje ayi karatu. Ga jami'ar Islamiyya can a Madina, ga jami'ar ta Malik Saud al-Islamiyya a Jidda, ga wannan a Riyadh, aje ayi karatu. Ga jami'o'i nan an bude ana ta karantar da mutane addinin musulunci, mutane sun kage. Mutum zai tafi kasar Dubai, zai tafi kasar Ingila, zai tafi Chinese, zai tafi ina duk me ya tafi, ya tafi boko, ya tafi kasuwanci, amma ba za ka daure ka tafi inda za ka je ka koyi shari'ar da manzo Allah ya zo da ita ba. Saboda Allah jama'a, ku raba mana, wasu su tafi can kasuwanci, wasu kuma su tafi ainihin nemo ilimi, wasu kuma su tafi soja, wasu 'yan sanda. Amma addinin musulunci shi babu improvement, babu ci gaba a kan shi, sai dai yadda ake sai a tsaya a haka. Da ka kawo abu sai a ce to Alhaji kai ka taba zuwa aikin haji, kun ga ana yi. To Alhaji da yaje da waqara a kunnan shi, ai mutum ya tafi Makka da jahilci, to jahilci zai dado. Domin in ya je ba abin da zai fahimta tunda jahili ne. Wurin da ake aiki da ilimi in jahili ya je, to ƙara makan cewa yake, ku ba ku san haka bane. In kana da basira ne in ka je maka wato ta ilimi, to sai ka ƙara basira. Amma in ka je kanka a tukunya, to sai an nado kanka kuma a cikin kasko sai a dawo da kai. Ka ƙaro da jahilci kenan. Ai Alhaji to kun je kun ga ana yi a Makka, to abin da yaje a firgice, bai jin larabci, bai jin turanci, haka su danfa ya sauka kasa. Kaza in zai siya sai an yi mishi tafinta, to wace masifa ta wuce wannan kuma? Abincin da zaka ci baka da bakin da zaka fada. Kana da bakin ci baka da bakin magana. Wata tsohuwar inyamura ta ce ta yi wa 'ya'yanta fada, ta yi musu fada su yi makaranta sun yi, ta rasa yadda za su yi da su. Ta ce saboda ita an je fati ta rena kanta, an miƙa mata menu irin takardar lissafin abinci, ta ce kowa yana zaben abin da yake so, ta ce ni ga takarda a hannuna na rasa abin da zan ce. Ta ce aka kewaye teburi na za a karɓa, to madam me kike so? Kawai sai ta ce, sai na ce pounded yam. Pounded yam kawai a kawo sakwara. Ta ce ba sakwaran nake so ba, amma ban da bakin faɗan abin da nake so. Haba me ake da jahilci malam. Allah shi yadda mu to sai mu koma sama. Shi ne yake wa rubbama aghlabu fi rabbi, wani lokacin ma sai su kai matuƙa wajen yin rabbi su sahabbai. La bughdan lahu, ba wai dan suna kin mutum ba. Wallahi duk kausa harshe da kuka ji muna yi a wurin karatu din nan, na rantsa da Allah kauna ce ta kawo haka. Muna son ku jara ne, don wallahi in ka shiga kabari ba manzan Allah ne a gaban ka ba, wallahi ka shiga uku. Saboda girman darajar manzan Allah a kabari ma mala'iku ba za su tambaye ka game da sunan shi ba, ba za su faɗa maka sunan shi ba, cewa za su yi me za ka ce game da mutumin nan da aka aiko muku. Sai aka ce mai bin sunna, sai ce Muhammadu, sai su ce eh, shi ai manzan Allah ne, ya zo mana da gaskiya, mun ji mun bi mun yi aiki. Hadisi ne Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Jana'iz. Ya ce Allah ya soka, dubi hagu da kai, sai dubi hagu da shi, sai hangi wuta, sai ja da baya a ce ai Allah ya rufa maka asiri, da baka ci wannan amsar ba, to can za ka shiga. Amma dubi dama yanzu, sai ya dubi dama, sai ya hange aljanna da irin ni'ima da nagada da remo. Sai ya ce nan ne Allah ya tabbatar da shi, nan ne mazauninka. Sai ya ce to ku bar ni in je in gaya dangina a gida. Sai a ce a'a, dan kwanta kaɗan shikenan, sai a zara ran wannan ran na yi, sai a ɗauke sai a kai shi cikin aljanna. Shikenan a ƙarƙashin al'arshin Allah a nan zai zauna har zuwa kiyama ta tashi. Kuna nan kuna kuka, shi ko yana can yana cikin rahama Allah. Wallahi duk wannan magana a ce kai yau Albani ya yi wuta a wurin kara, wallahi babu wata wuta. wallahi tallahi abubuwa ne Allah ya laƙaddamu muka je muka gano su na ainihin musibar wanda ainihin ya kauce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gashi malamai sun bayyana, Allah ya bayyana, annabi ya bayyana, to shine kawai muke kokarin mu fahimtar da kai dan ka guda. Amma wallahi ba ma kinka, in mun hadu da kai zamu maka sallama, zamu bi ka sallah, kai dan uwan mu ne musulmi ahlus sunna, amma mun ga shedan yana son ya saka ka cikin komashi ne, shine kawai tsoron da muke ji maka. Amma wallahi muna kaunar ka, kaunar ma ta kawo haka. Yace bal huwa mahbubun indahum, yace ba wai dan kiyayya suke ba, a'a suna mishi haka ne ma dan suna son shi. Mu'azzamun fi nufusihim, dan suna girmama shi ainihin a cikin zuciyarsu. Lakinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayhi, sai dai sun fi kaunar manzon Allah fiye da kowa ne. Wa amrahu fawqa amri kulli makhluqin, kuma al'amarin manzon Allah yana sama da al'amarin kowane halitta. Fa idza ta'arada amru rasuli sallallahu alaihi wasallam wa amru ghairihi, idan aka samu umarnin manzon Allah da umarnin wani sun yi karo, fa amru rasuli aula an yuqaddama, to al'amarin manzon Allah shi ya cancanta a gabatar. Wa yuttaba'a abi wa la yamna'u min zalika ta'zimi man khalafa amrahu, kuma wannan bai hana ainihin girmama wanda aka saba umarnin shi ba. Ko kun ji mun ce a mas'alar sadaki da Imam Malik yake sai ya kai rubu'u dinar din nan, muka ce ba mu yadda da magana Imam Malik ba, amma sai mu ce Allah ya ji kanshi, kuma mu ce Imam Malik rahimahullahu mu girmama shi, mu yabe shi, mu mishi addu'a duk darajar da muke gani tashi, wallahi ba ta ragu ba, saboda kuskure ne ya fada wanda yake mu ma ba mu ce mu fada. To dan me zamu zage shi, yana nan da girma, to amma manzon Allah al'amarin shi ya fi girma, shine abin da ya faru. Sai ce wa in kana maghfuran lahu, ko da kuwa wannan mutum wanda aka yi wa gafara ne, in ya zan sun saba mishi suna nan suna ganin shi mutum ne wanda aka yi mishi gafara, mutum ne wanda ya samu kaza ya samu kaza, amma dai ba za su saki su bi umarnin shi ba, sai dai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Gashi a kasa kuntumi albani, albani ne littafi, sai na ce bal huwa ma'ajurun, wannan mutum ma da ya zan yayi kuskure akan wata matsala, ai ma lada zai samu. Bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah ya ce idza hakama alhakimu fajtahada, idan mai hukunci yayi hukunci ya zan yayi iya kokarin shi, kun ga sharadi kenan, sai ya zan yayi iya kokarin shi bai sakaci ba, fa asaba sai ya dace, falahu ajran, yana da lada biyu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa idza hakama fajtahada, in ko yayi kokari yayi hukunci, fa'a sai ya kuskure a wajen wannan hukunci da bayan ya yi kokari, falahu ajrun wahidun, to yana da lada daya. Rawahu shaykhani wa ghayruhuma, Bukhari da Muslim da wasu malaman suka rawaito. Shi yasa duk malaman nan mun ce malam wane ya yi kuskure, ba ma zagin shi, wallahi ni dai bakina bai taba zagin wani malami cikin malaman fiqh, musulunci ko hadisi ba. Shi yasa duk wanda kaje yana suka su ko yana zagin su, to ba aqida ta daya da shi ba. Yana cikin al-aqidatu sahawiyya, aqidatu sahawiyya ita ce babban bayani game da aqida mu. Ka duba a ƙarshe yace mu ba ma zargin wani malami daga cikin malaman ainihin fiqh, mune musu addu'a, muna ainihin roƙon Allah ya yafe musu akan kurakuran da suka yi, abin da suka faɗa daidai kuma muna ɗauka, to aqidan mu kenan. To amma ka ce duk abin da yazo gaba ɗaya ka zama makahu zaka bi, to wannan kai ka halaka, kai ba malamin fiqh ma kake bi ba. To shine a sama sai malamin yace bal zalikal mukhalafu al maghfuru lahu la yakrahu an yukhalafa amruhu idza zahara amru rasul sallallahu alaihi wasallam, yace ai shi wannan din nan ma da aka saba mishi wanda yake babban mutum ne, ta iya yiwa ma har Allah ya mai gafara kamar Abubakar ko Umar, ai ba zai kyamaci a saba wa al'amarin shi ba, indai al'amarin manzon Allah ya zo bi khilafihi, da sabanin umarnin shi ai ba zai ki ba, sayyidina Abubakar ba zai ki ba, kamar yadda Allah yace lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah, annabi Isa baya kyama a ce shi bawan Allah ne, kuma ko cikin Bible ya faɗa yace bawa ba zai fi ubangiji ba, ma'ana shi kenan ya yarda shi bawa ne. To Allah ya ce annabi Isa ba zai kyamaci ya zama bawan Allah, ma'ana Imam Malik ba zai kyamaci fa a ce ainihin wannan maganar mun ajata ka mun dauki ta manzon Allah, Imam Malik ba zai kyamaci haka ba, farin ciki ma zai yi, ashe ɗan baya sun zama mutanen kirki. Amma kuma Imam Malik ya gama faɗa da ɗan bid'a masu fifita zantuttukan wasu akan maganar manzon Allah, kuma a da ana fifita maganar shi akan ta manzon Allah, kaga ashe yana faɗa da su kenan, kamar yadda Imam Shehu Usman dan Fodiwa har ya rasu yana faɗa da masu bid'a, da ya mutu kuma sai suka dawo suna irin waɗannan bid'o'in da ya mutu yana faɗa da su akan kabarin shi, kaga dan wadiyo na faɗa da su kenan amma ba su sani. Allah ya shiryar da mu. Wannan magana Ash-Sheikh Al-Albani yace naqalahu fi ta'liqi ala iqazil himam, mai ainihin wato ta'liqi akan littafin iqazil himam shine ya ciro ta ya kawo ta a shafi na 93. Wannan littafi mun zo da shi ainihin ajiya, mun ainihin yi bayani akan shi, Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wato a shekaran jiya. anan ne ainihin zamu saurara insha Allah saboda yadda lokaci ya kure sai kuma gobe fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.